Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yau Asabar 1 ga watan Janairu, 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirye-shiryen namu na yanzu, za ku ji ra'ayoyin wasu daga cikin mazauna birnin Lagos game da matakin da sabon gwamnan jihar ya ɗauka na rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance daɗaɗɗun matsaloli da suka addabi jihar. Sannan Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar mana da shirinsa na jawabai daga dattawa. Bayan nan muna tafe da labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da uwar gidansa Melania za su kai ziyara aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan dai ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki a cikinta ba. Bisa tsari, ziyara aiki makamancin wato makamanciyar wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar Sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta bata shawarar miƙa goron gayyata. Tun dai da shugaba Trump ya hau karagan mulki a shekarar 2017 aka miƙa mai goron gayyata. Amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki hadda batun tsaro, sai aka yi ta ɗaga ziyarar. Fadar gwamnatin wato fadar White House ta ce wannan ziyara za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin Burtaniya da Amurka. Aƙalla shugabannin Amurkan 12 suka kai ziyarar aiki Burtaniya, amma 2 daga cikinsu ne kawai suka kai ziyarar aiki, wato George W. Bush wanda ya kai ziyara a shekarar 2003 da kuma Barack Obama wanda ya kai ziyara a shekarar 2011. A yau Asabar, China ta ƙara kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Amurka na biliyoyin daloli, yayin da take ƙoƙarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin ƙasashen waje kan yadda suka yanke hulɗar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. Minista harkokin kasuwancin ƙasar China kenan, wato Gao Feng, yake cewa China ta yanke shawarar ɗaukan wannan mataki ne domin ta fitar da sunayen kamfanonin da ba za a iya dogaro da su ba, da zammar kare ka'idojin kasuwanci na ƙasa da ƙasa da kuma yaƙar masu ɗabi'ar yin cinyedu a harkokin kasuwancin duniya. A halin da ake ciki, adadin kuɗaɗen kayayyakin Amurka da China ta ƙara haraji a kansu sun kai dala biliyan 60, wato daga kashi 5-25. Matakin da har ila yau ta ce martani ne kan kayayyakinta da Amurka ta ƙara kuɗaɗen haraji waɗanda suka kai na dala biliyan 200. 'Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan ɗan bandigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock, mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunansa ba za su sake ambatarsa ba. Rahotanni sun bayyana ɗan bandigar a matsayin wanda ke cike da fushi. Ya kuma harba mutum 12 ne a yankin Virginia Beach da ke bakin teku, inda shi ma daga bayan 'yan sanda suka harbe shi. Shugaban 'yan sandan yankin James Sever kenan yake cewa ɗan bindigar ya shiga cikin ginin ne ɗauke da bindigar ta hannu, wato nau'in da ake kira caliber 45, ya kuma harba mutanen. Shugaban 'yan sandan ya kwatanta ɗan bindigar a matsayin ma'aikaci da ke cike da fushi ko kuma aka ɓata wa rai. Sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba kan wannan hari, amma ya ce yanzu haka ana kan bincike, duk da cewa sun fahimci shi kaɗai kitsa wannan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba. Wato tsakanin bangarori biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a Afghanistan din. Hibatullah Akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi, yayin da al'umma musulmi ke shirin yin bukukuwan karmar sallah. Kungiyar ta Taliban ta nace cewa ba za ta daina kai har-har ba, kuma ba za ta hau teburin tattaunawa ba har sai dakarun da Amurka ke jagoranta sun fice daga kasar, lamarin da ke ci gaba da kawo cikas kan yunkurin sasanta wannan rikici. Irin rawar da kungiyar ta Taliban take neman Amurka ta taka a wajen sasanta wannan rikici bisa bukatar da shugaban na Taliban ya mika shine, Amurka ta zama yar ba romu ta kuma zama mai zurfin tunani da fahimtar lamari kafin ta dauki wani mataki akai. Hukumomi a Washington sun ce masu shiga tsakani a rikicin na Afghanistan waɗanda jakada na musamman kan rikicin ƙasar, wato Zalmay Khalilzad, ke jagoranta, sun riga sun cimma matsaya da kungiyar ta Taliban kan tsarin da za a bi wajen ce wato wajen janyewar dakarun daga ƙasar. Suna masu cewa ana a nata ɓangaren, ita kuma kungiyar ta Taliban za ta ba da tabbacin cewa za ta hana 'yan ta'adda amfani da yankin ƙasar ta Taliban wajen kai hare-hare a kan wasu ƙasashe.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya, sabon gwamnan jihar Baba Jide Sanyo Olu ya rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance daɗaɗɗun matsalolin da suka addabi jihar, waɗanda suka haɗa da cunkushewar hanya wadda take haifar da ambaliyar ruwa. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya jiyo mana ta bakin mazauna birnin na Lagos.
Kama daga ziyarar bazata zuwa ma'aikatan gwamnati da soke naɗe-naɗen tsaffin gwamnoni da suka yi a jihohinsu, sabbin gwamnonin sun da kufa wajen rattaba hannu akan wasu sabbin dokoki da za su taimaka wajen magance daɗaɗɗun matsaloli da ake fuskanta a jihohin nasu. Yanzu haka dai sabon gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu ya rattaba hannu akan wasu dokoki da za su taimaka wajen magance matsalolin Lagos da aka daɗe ana fama da su. Matsalolin kuwa sun hada da ambaliyar ruwa na sama da ake alakanta da cunkushewar magudanan ruwa, da kuma uwa uba gosulo na ababen hawa da birnin Lagos ya yi kaurin suna a kai, sai kuma tarin shara da yanzu haka ya zama ruwan dare a birnin na Lagos. Wasu daga cikin mazauna birnin na Lagos dai sun bayyana mani ra'ayoyinsu game da wannan mataki da sabon gwamnan ya fara dauka.
Gaskiya ra'ayina ya yi daidai, saboda haka cunkoso din shi yake hana ta sai yake har ziga-ziga. Sara kuma ya zubar da ko'ina ana ta ba dadi ana ta zagi tsohon gwamna. To karshe ma ya sakaci kamar wancan gwamna ya kama jikinsa fa. Yanzu zama mun so mai shab-shab muke so, ba mu so mu ga mutum an sa shi gaba yana ruwan sanyi. A'a, ya sa ru kar ya yi sanyi, kar ya yi zafi sosai ba, saboda kar ya kori mutane gaba da ya yi sanyi ya yi zafi kada, ya hada karfi da karfi. Shi ke nan sai mu samu zaman lafiya a garin ma. Kuma muna mun so a ce ga wannan yayi kyau, wannan yayi kyau, sai mu kama yabansa muna mata addu'a. Ko ba gaskiya tala gobe mu ma ce a ai shekara zago ai wannan zamu zaba ba wani a gaban mu kuma.
Eh, wannan gora mun ji dadin wannan abu da ya faɗa game da wannan na kan aiki da ya fito shi, saboda gaskiya Lagos muna da matsaloli da yawa. Matsalolin mu na number 1 sharar ruwa, in ruwa ya zo da gidajen mutane ga zuba shara a kwata, ga kuma shi a nan wajen gosulo rami dai fara dan kankani da ya kamata a zo a cike shi a gyara shi ka mai zama babba ba da ai ba, da a bar shi haka sai ya zo ya zama intaha gaba daya a rasa mai da ra'ayi. Kuma a zo ana neman hanyoyin guje-gujen canja hanya shi ke kawo nan matsaloli ga wannan gosulo. Wannan doka da gwamnati ya sa da aje ta kwarai 100% akan wannan abu mataki da ya dauko. Muna fatan alheri kuma Allah ya sa wannan abu da ya dauko shi zai yi ya mike haka daga nan har su har karewa shekarar su shi ma 8 da yin alluwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamuli.
A gaskiya ra'ayina wannan abu ne mai kyau, saboda magana ta gaskiya ka kamar yanda ya ba da wannan kodan mu ma ya ba mu goyen baya, kamar mu ma ya kara mana kaimi akan mu tashi mu ci gaba da yin wannan aiki. Haka sun gwamnatin bayan da ita ta yi supporting din da tima a cikin gari, shara ba ta dauka, in ka tara ma sai dai ka kona hayaki yana shiga gidan mutane. amma yanzu wannan gwamnatin tana kokarin gashi na hannun galoma sun fara share bakin titi kaga su ma suna daga ɗaya daga cikin wanda za su taimaka mana ko kuma a cikin layi za mu ƙara ƙarfafa share-share da shauransu.
Karin magana da Malam Bahaushe yake wa Lagos dai sun hada da cinkoson ɗakin tsumba makarinki sai an je, a inda tsohon gwamnan jihar Lagos Raji Fashola yake mata kirari da Eko Onibaje wato Lagos ba za ta lalace ba. Shi kuwa tsohon gwamna Ambode kirarinsa ga Lagos shine Itesiwaju Ekpile Eko, wato dai gabadai jihar Lagos. Yanzu dai al'ummar jihar ta Lagos sun kasa kunne domin jin sabon karin maganan da sabon gwamnan na Lagos Babajide Sanwo-Olu zai yi wa jihar ta Lagos. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibril, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 4 na yamma da minti 16 ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfinmu, ba za mu iya kawo muku yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa ba, sai daga ranar 22 ga wata gogon naku yali kaya zai ci gaba da kawo muku yadda ta kaya. Yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawa. Wannan satin dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Rabaran Rabo na Kanti daga Kano da Sheikh Dahir Usman Bauchi. Ga Sheikh Dahir Bauchi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
زمنتي إذا كان المسلمين كريستا. إن التاريخ قرأ دراسك. ثم أنا أبو أنديك بذا ومنتي دشيبا. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Makka, yake fama da matsafa, ba wanda ya isa ya fito ya faɗi la ilaha illallah sai a buge shi a ji masa ciwo, dole sai an je wani gida ake yin taro ana karantarwa. To sai aka ba da labarin idan aka zo Habasha wajen sarki Najashi, sarki ne mai adalci, ba zai bari ai zalunci a gabansa ko a ƙasarsa ba. Annabi mu ya tura mutanensa suka koma can garin suka zauna lafiya, har mutanen Makka suka aika cewa a dawo da su. Yayi hana yace ba za a dawo da su ba, shi ainihin Najashi din. To wannan suka zauna har lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka ya koma Madina. Sannan waɗansu suka koma suka bi shi daga Habashan, suka bi shi suka je suka same shi a Madina. Wannan alheri da kiristoci suka yi mana na kare mana jama'anmu da addininmu da mutanenmu shekaru a Habasha ba za mu mance da shi ba. Akwai zumunta kwarai da gaske tsakanin mu musulmi da kirista, domin ainihin addininmu addinin zaman lafiya ne. Addinin kirista addinin tausayi ne. Mai addinin zaman lafiya ba yadda za a yi faɗa da mai addinin tausayi. Mai addinin tausayi ba dama ya yi faɗa da mai addinin zaman lafiya. Saboda haka in ka ji mutane suna faɗin miyagun maganganu ko waɗansu maganganu, to suna faɗin magana ne ba na addini ba ne, na ra'ayinsu ne ko na siyasarsu. Amma tsakanin musulmi da kirista babu gaba, babu faɗa kamar yadda na faɗa da farko. Allah yana da iko ya cika Najeriya gabaki daya da musulmi, ba wani wanda ba wani sai musulmi mu zalla, bai haka ba. Yana da iko ya cika Najeriya da Kirista, ba wani sai Kirista, amma bai haka ba. To sai ya hada mu don ya jarraba mu, dukkan mu bayinsa ne, kasa kuma kasarsa ce, ya hada mu da ita. Kowanne ne yana ce kasarmu, saboda mu zauna lafiya ba don mu yi fada ba. Asalin ma duk duniya gaba daya ai mu uwa ɗaya uba ɗaya ne, ai mu ƴaƴan Adamu ne, ƴaƴan Hawwa'u ne. Saboda haka muna kira a yi zumunci, a zauna lafiya musulmi, mu a junanmu mu zauna lafiya, sannan makwabtanmu kiristoci mu haɗa kai mu zauna lafiya. Domin akwai haƙƙi tsakanin makwabci da makwabci, to su makwabtanmu ne, mu makwabtansu ne, sai mu zauna lafiya mu haɗa kai mu yi zumunci. Kowa yana yin nasa, randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi masa nasa, sai yana iya aje nasa ɗin ya yi na ɗan uwansa da ya gani kamar ya fi nasa. Tunda akwai dokan freedom of religion a Najeriya, abinda ya kamata a yi kenan, kowa ya zauna ya girmama ɗan uwansa, ya girmama addinin ɗan uwansa, a zauna lafiya. Ai, lokacin da Bature bai zo ƙasar nan ba, ai babu Kirista. Daga mu musulmi ne sai masu tsafi, sai da Bature ya zo ne sai waɗansu suka ga ai abinda Bature ya zo da shi ɗin nan ya fi namu, ya kamata mu aje namu mu yi na Bature. Suka aje nasu, suka shiga na Bature, ake kiransu Kirista, amma kuma dukkan mu ƴan ƙasa ne gabaki ɗaya. Saboda haka muke kira a haɗa kai tsakanin musulmi da musulmi, kada a rena juna, kada a riƙa zagin juna, kada a riƙa kafirta juna, a zauna lafiya. Sannan tsakanin mu da makwabtanmu zannanata, mu zauna lafiya, mu girmama addinin junanmu, zannanata kamar yadda na faɗa da farko, kowa ya yi nasa, randa wani ya ga na ɗan uwansa ya fi nasa, ina ga ya ga dama zai iya canjawa, ba abin da zai hana ya canja. Kuma ba zan ƙare magana ta ba, sai na yi wata magana wanda yara suke a yanzu, suka soma yanzu a nan Najeriya. Yaran kudu suna ce za su yi sabuwar ƙasa. To wannan yaranta ne, duk wanda yake faɗin wannan magana cikin inyamurai ba a haife shi lokacin ya ga yaƙin ba ne. Da wanda ya ga yaƙin Biafra ba zai fatan yaƙin ya dawo ba a cikin inyamurai. To mu kuma hakika yakin ya matse mu, ya yi mana zafi, to sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan. A bar wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya? Kana ɗan Najeriya, ina ɗan Najeriya, ka ba notice in bar Najeriya? To wannan maganan hauka ne. Mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa. Allah ne ya haɗa mu, kuma za mu ci gaba da haɗuwa insha Allahu. Duk abubuwan da za su dami mu na roƙon Allah ya yaye mana su, amma ba wai ɗan Najeriya ya ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya ba. To ya koma ina? Yaƙi ba kyau, yaƙi ba kyau. Wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi. Mu muna fatan zaman lafiya. Yanzu lokacin da su Sudan ta Kudu suke neman a raba ƙasa na hankoro, gashi an raba ƙasar, yanzu ya suka zama ba lafiya, ba zaman lafiya. To ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notice ko a raba ƙasa. To duk wannan maganan yara ne, ya kamata manya su fito fili su yi Allah wadai da irin maganganun banza. Muna Allah wadai da su, muna neman a haɗa kai, a zauna lafiya, kowa ya amfani ɗan uwansa da abin da ɗan uwansa bai iya ba, shi ya iya, ya kawo a taimaki juna. Allah ya yi mu ne dama don mu taimaki juna, don mu san juna, mu taimaki juna. Ba ma goyon bayan a raba Najeriya. Ba yara ne Najeriya ba, yara ai manyan gobe ne. Su bari sai goben ta, mu manyan ƙasan ba mu yadda a raba Najeriya ba. Ba wanda za a ba shi notice ya koma wata wani ɓangare na Najeriya. Ba wani wanda zai yadda a raba ƙasa. Muna roƙon Allah, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam.
Shi ma raba na kanti ya ce,
Assalamu alaikum Kirista da musulmi. Ni ne mai suna raba na kanti, Equator Ghana #1. Muna kira ga dukkan dattawan arewa, don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa, don Allah a gargaɗa da jama'a, mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya, limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya. Dukkanmu kasuwanmu ɗaya, gonakanmu ɗaya. Dattawan arewa ku tahi tsaye. ai wudu ba da mun zaman lafiya. Magana Allah ta ga mana Isa Almasihu ce salama ta nake baku, salama ta nake bar muku, ba irin ta duniya ba. Yohana sura 17 aya 27. Yanzu ko tafiya mutum zai yana tafar gaba ko yana gidansa yana tafar gaba, don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a ai zaman lafiya da tawon arewa. Ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku. Mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya, domin Allah ya ba mu amana jagoranci. Haka nan limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci. Ku riƙa wa'azi na zaman lafiya, ku riƙa wa'azi wanda zai kawo wa jama'a kwanciyar hankali, ba wa'azi na zage-zage ba, ba wa'azin tada hankali ba. Muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya. Ba firgita mutane akan tayin hankali shine cin gaban mu ba. Limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya. Mun san su, muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin Kirista da Musulmi. Bai kamata ana kashe-kashe ba, bai kamata ba, bai dace ba. Muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauka ga kowa ji daɗin rayuwa. Don Allah, don Allah, a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa ji daɗi, takin zamani ai noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa. Don Allah muna roƙo yan arewa, ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya tana daraja da ma'adanai ga arzikin ƙasa. Don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin Kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya, amana ce Allah ya ɗora mana na roƙon jama'a. Mu yi aminci, mu yi aminci. Duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana tara jama'a, mara aminci kuma yana korar jama'a. Allah ya aje mu ƙabilu daban-daban, haka ya nufata, haka kuma yake so. Saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi. Ubangiji Allah ya sa ƙasar mu ta ɗore, Ubangiji ya sa mana albarka. Amin, summa amin. Ta gode.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, Mahmud, kaga gasar Champions League da ake gudawa ta yanzu.
Wasa ke kayawa yanzu haka Liverpool na da maki biyu ko kuma kwallaye biyu, ita kuma Tottenham har yanzu ba ta samu kwallo kwaɗe ba, kuma an ƙara ɗan minti biyar kafin a kammala wasan baki ɗaya.
Haka ne. To yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Lura da ƴan wasan kungiyar Chelsea ta Ingila Maurizio Sarri ya cimma daidaito da kungiyar Juventus ta kasar Italia domin komawarsa aiki a can, kuma tuni da ya nemi kungiyarsa ta yanzu wato Chelsea da ta sallame shi, duk da yake kontragin sa bai kare ba. Sarri mai shekaru 60 da haihuwa ya yi jira ne kafin kammala kakar wasanni ta bana da kuma musamman wasan karshe ta gasar Europa, wace Chelsea din ta lallasa Arsenal da ci 4-1. To sai dai kocin ya sami ta yin albashi na £6 million domin maye gurbin Massimiliano Allegri a Juventus din. To sai dai Chelsea na duba yiwuwar maye gurbin kocin kafin ta sallame shi, inda tuni aka so madanganta tsohon dan wasan kungiyar Frank Lampard da maye gurbin sa. An ayyana kungiyar kwallon kafa ta Esperance ta kasar Tunisia da cewa ita ce ta lashe gasar zakarun nahiyar Afrika ta bana, bayan da abokan karawarsu na kungiyar Wydad Casablanca suka ki dawowa buga wasa domin nuna turjiyarsu akan rashin amfani da mataimakin alkalin wasa mai kula da bidiyo a wata kwallo da suka jefa amma kuma aka hana. Lamarin ya auku ne a minti na 58 na wasan karshe ta biyu ta gasar da aka fafata a yau Asabar, sa'ad da alkalin wasa ya hana wata kwallo da Casablanca ta jefa ba tare da tuntubar alkalin wasa masu kula da hoton bidiyo ba. Duk da yake an kafa allon talabijin na duba hoton bidiyo a filin wasan, to amma ba a shaida wa 'yan wasan cewa baya aiki ba, duk da cewa jami'ai suna sane da cewa na'urar ta daina aiki. Shugaban hukumar kwallon nahiyar Afrika wato CAF Ahmad Ahmad ya kwashe tsawon mintuna 30 yana tattaunawa da jami'an kungiyoyin domin ganin an dawo a ci gaba da wasan, to amma kuma hakan bai samu ba, yayin da su kuma 'yan kallo suka shafe kusan tsawon mintuna 90 suna jiran a ci gaba da wasan, inda daga baya alkalin wasan ya bada nasara ga kungiyar ta Esperance. A bangaren wasan tennis kuma wasu zuratan wasan na duniya guda biyu sun sha kashin mamaki, kana kuma suka yi wa Jarrod a babbar gasar tennis ta French Open a yau Asabar. Mace ta farko a duniyar tennis Naomi Osaka ta ji jiki ne a hannun Katrina Siniakova da bata ma cikin jadawalin mafifitan zaratan ƴan wasan duniya a zagaye na uku na gasar da ake fafatawa a kasar Faransa, yayin da ita kuma zakarar gasar har sau uku Serena Williams ta shana ta kashin a hannun takwararta ƴar kasar Amurka Sophia Kenin, wacce ita ma bata cikin jadawalin zaratan ƴan wasan na duniya. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Albarkacin azumin watan Ramadan ga wannan sakon.
Sunana Manu Foster Adamu. A gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za mu farin ciki da shi a yi murna. Babban abun da yasa nake murna da azumi shine inda matasa suke daukan ibada sosai, suke yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa. Misali zan baka da angonmu da sahu daya muke a masallaci mu. Amma daukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim, kuma majority matasa ne suke cike da ita. Sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi yana tsuri guda, yana rike da tazbi, ana nan ana dai an koma ga Allah. Amma kuma abun jan kunne ga yan kasuwa, dan Allah su ji tsoron Allah, su tabbatar cewa wannan watan azumi ne, su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah. Ita riban nan fa lokaci guda ne, sannan kuma ladan nan zaka je ka dawwama a ciki ne. Kaga yanzu yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan, sai a ce mallam azumi ya kawo kayan gwarin sa satin nan, sati mai zuwa kuma dan asibe ya kawo nashi. To suna yin tonton ne, in har sun daina wannan sun hada kai guri guda, sun kaya zai zo mana da sauki. Sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana bin Allah, ana neman tafarkin Ubangiji ta wajen. So inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka, don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki. To ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala, su sauke kayan su don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da wargidansa Melania za su kai ziyarar aiki a Burtaniya daga ranar Litinin zuwa ranar Laraba. Wannan ne ba shi ne karan farko da Trump zai kai ziyara a ƙasar ta Burtaniya ba. A watan Yulin bara ya kai wata ziyara wacce ba a yi wani biki ba. Bisa tsari, ziyarar aiki makamancin wannan a Burtaniya na gudana ne bisa gayyatar sarauniya Elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin ƙasar ta bata shawarar miƙa goren gayyata. Tundai da shugaba Trump ya haukar ga mulki a shekarar 2017 aka miƙa mai goren gayyata, amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da batun tsaro sai aka yi ta daga wannan ziyara. A yau Asabar, China ta ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin Amurka na biliyoyin daloli, yayin da take ƙoƙarin fidda wani jerin sunayen wasu kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ta kwatanta a matsayin waɗanda ba za a iya dogaro da su ba. Masu fashin baki sun ce wannan mataki martani ne na ladabtar da Amurka da wasu kamfanonin ƙasashen waje kan yadda suka yanke hudar kasuwanci da kamfanin sadarwa na Huawei. ‘Yan sanda a jihar Virginia da ke nan Amurka sun bayyana sunan ɗan bindigan nan da ya harbe mutum 12 har lahira a matsayin Dwayne Craddock mai shekaru 40 da haihuwa. Sun kuma ce daga wannan lokaci da suka bayyana sunansa ba za su sake ambata ba. Rahotanni sun bayyana ɗan bindigar a matsayin wanda ke cike da fushi, ya kuma harba mutum 12 ne a yankin Virginia Beach da ke bakin teku, inda shi ma daga baya ‘yan sanda suka harbe shi har lahira. Shugaban kungiyar Taliban ya yi kira ga Amurka da ta amince da bukatar da ya gabatar mata domin a ciyar da tattaunawar neman zaman lafiya da ake yi gaba, wato tsakanin bangarorin biyu da suka kwashe shekaru 17 suna takaddama da juna a Afghanistan din. Hibatullah Akunzada ya yi wannan kira ne a jawabinsa na shekara-shekara da yake yi yayin da al'ummar musulmi ke shirin yin bukukuwan karamar sallah.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abbo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Calvin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.